Mai saurare barkamu da warhaka. Sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Media Trust da wasu tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. A yankin arewacin Najeriya an saba idan za a aurar da yarinya ana sarin bata wasu shawarwari na zamantakewar aure da ya kamata ta samu haske a kai. Kalmar da aka faɗa ita ce ayi hakuri. Duk da akwai abubuwan da wasu ke ganin ana mancewa a sheda musu. Kunya ko al'ada na taka rawa wajen kasa iya fadar wasu abubuwan da suna da matukar muhimmanci mace ta san su kafin ta yi aure. Ba wai sai ta je ta tarar da cewa me yasa ba a fada mata wani abun ba. Yawanci ma wasu kan ce a wajen kawaye suke jin wasu abubuwan da ya kamata magabata su zaunar da su fada musu. Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba wasu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a rika fada wa mace idan za ta yi aure. Rayuwar wasu matan da dama sai daga baya suka gano wasu abubuwan da ya kamata a ce an faɗa musu tun da fari, amma daga bisani suka tarar da hakan.
Gaskiya akwai abubuwa da dama da ba a faɗi idan za a mamace aure. Mafi yawancin abin da ake ce mamace shine ta yi hakuri, ba a faɗa mata sauran abubuwan da suka dace, saboda iyayenmu suna jin kunya. Indai ba wai mutum yana da wayewa irin ta zamani ba da kuma babban waya social media da kawayen da suka yi aure, ko kuma a samu irin wata anti haka ita irin wadda zaka ga zata zauna ta fahimtar da kai yanayin yanda zaka kula da miji da yanayin yanda ma shi kanshi auren yake da shi kanshi kwanciyar auren. To di yawanci gaskiya iyaye ba sa fadin wannan, sai dai ai ta cewa hakuri. Sannan kuma wasu ƴan matan zaka ga shi kanshi auren ma ba su san shi ba, kawai dai abinda suka sani in za a yi aure za a ba mace maganin mata a tunanin su shine wannan. To sai ka ga wasu suna siya da kudin su, ko kuma wasu kawaye su ba su, to tunanin su shikenan. Sai in sun je auren sai su ga ba hakan bane. Wannan duk kalubale ne gaskiya.
Gaskiya wannan abu ne wanda zamu iya cewa yake faruwa a kasar Hausa Fulani. Gaskiya iyaye sukan ji kunyar su zauna da ƴaƴan su mata su sanar da su wasu abubuwa da suka shafi zamantakewa ta aure, musamman idan aka yi la'akari da mu'amala ta tsakanin mata da miji. Ba ko da me iyaye bane sukan iya zaunar da ƴaƴan su ko ƴar su mace lokacin da za ta yi aure su gaya mata cewa gashi ga yadda ake abu kaza, in abu kaza shige miki to ga yadda zaki, idan mijinki yana buƙatar kaza ki mishi kaza, ko ga abubuwan da ya kamata ki riƙa yi wa mijinki saboda ki jawo hankalin shi, ki kwata mishi da hankali, ki sa shi farin ciki da kwanciyar hankali. Gaskiya iyaye mata a ƙasar Hausa Fulani suna jin kunyar wannan, saboda mu ma gaskiya duk ba a yi mana wannan ba, saboda yawan mace-macen aure da ake samu a ƙasar Hausa yana da alaƙa da rashin sanin me ye auren gaba ɗaya. Yana da alaƙa ba ma matan kaɗai ba, har mazan ma. Zaka ga namiji lokacin da zai aure ba wani abu da za a gaya mishi, iyayen shi ba wani abu da za su sanar da shi na zamantakewar aure, kawai abin da za a ce mishi kai hakuri, Allah ya bada zaman lafiya, shikenan.
Sunana Hajiya Rakiya Alfa daga Kaduna. To a zahirin gaskiya musamman Hausawan mu muna da wannan matsalan. Kwata-kwata zaka ga yaro ya taso a gida in ba dai wasu makarantun an introducing, wasu makarantun kuma gaskiya ba introducing din wannan sex education da ake dan yi wa yara ba. Kuma yana da kyau a ce in za a kai yarinya ɗakin miji ya kamata a ɗan wayar mata da kai cewa akwai abu makamancin haka da zai faru, ga yadda zaki. Daidai da wankan na ma wata sai kaga har an ɗauke ta an kai ta gidan miji ma bata iya shi ba kwata-kwata. So sai kaga iyaye su suna jin kunya su, ko da ba asalin mahaifiya ba, akwai kanwar mahaifi ko yayu, za su iya su kira yarinya su mata magana su nuna mata cewa gafi asalin auren ai shine aure, gafi asalin auren ba wai dan girki dan waye shine aure, ga asalin auren ta. Amma kaga ana samun matsala, iyaye ba sa fadi gaskiya. So abun dai sai dai godiyar Allah.
Naji ta bakin wata da take shirin amarcewa kwanan nan kan shin me aka fi mai da hankali wajen ba ta shawara.
Ba gaskiya ni dai aure na ya kusa, kuma ba sai da iyaye na suka bari sai lokacin da aure na ya gabato ba, lokacin za su fara gagaya mu abubuwan da ya kamata in yi, inda ya kamata in riƙa miji biyayya da ƴan uwansa da danginsa da ma mutane baki ɗaya. wanda suka shafe shi. Suna yawan faɗa min cewa ga abin da ya kamata yi. Sai kuma gashi yanzu magana aure na ya zo. To akwai yanshi musamman mahaifiyata idan na zauna da ita ba ta da abubuwan ko kalmomin da take yawan faɗi sai dai yi biyayya da mijinki ke so ƴan uwansa kamar yadda kike son mijinki sannan kuma ki ɗauki mahaifiyarsa kankan in mahaifiyarki ita ta haife ki. Akwai yadda yanzu tana faɗa min. Duk da cewa su ma ƙawayen suna yin iya bakin ƙoƙarinsu amma a gaskiya iyayena sun fi taka rawan gani wajen faɗa min gaskiya ko kuma abubuwan da ya kamata in yi a zamantakewan aure ko kuma bayan auren nawa idan har Allah ya kai mu lokacin.
A ra'ayin wasu mazan akwai abubuwan da suke ganin yana da muhimmanci a gaya wa mace idan za ta yi aure.
Assalamu alaikum, sunan Nura Muhammad Sadiq. Eto, ni gaskiya kusan ina alakanta da shi wannan al'amarin ne da al'ada domin al'ada ita ce ta zo da wannan kunya din musamman mu a nan arewacin Najeriya. Kusan za ga idan yarinya za ta yi aure ba a cika buɗe mata komi ba sai dai kawai a dinga yawai ta maimaita haƙuri inda ya kamata a ce ana nusashe su duka abin da ya dace na zamantakewan aure kama daga kula da miji girki da wasu abubuwa makamantan haka. Sannan kuma ina ganin kamar akwai rashin asalin fahimtar shi addini ba domin addini ya nuna mana babu kunya a neman ilimi kuma sannan duk lokacin da irin wani abu mai mahimmanci haka zai ya kama a rayuwa ya kamata a nuna wa mutum yadda ya kamata. So gaskiya mutanen mu kusan suna da karancin fahimta na shi wannan ilimi din na yadda za a nusarce da amarya ga yadda ya kamata ta yi wa mijinta. Duk da dai cewa al'ada ce take kusan lullube wannan din sakamakon kunya din da yayi yawa.
To amma me yasa ake jin nauyin fadar wasu abubuwan ga matan da za su yi aure? Farfesa Maryam Mansur Yola ta sashen koyar da harsunan Najeriya da al'ada a Jami'ar Bayero da ke Kano ta yi mana ƙarin bayani.
Ƙasar Hausa wata al'ada ce wacce take da kunya da kawaici da kara. Yawanci iyaye mata ba su cika ajiye ƴaƴansu su gaya musu abin da ya shafi aure ba tun da zamanin iyaye da kakanni. Shi yasa idan za a yi aure akan je a yi sallama a gidan ƙannen uwa da ƙannen uba da yayyen uwa da yayyen uba da ƙannen uba da ƙannen uwa. Yawanci idan aka je ƙanwar uwa da take ƙarama ita take ajiye yarinya ta yi mata nasiha. To kaga zamani kuma ya zo yanzu ba a cika samun irin waɗannan ba saboda tasirin boko. Boko ya yi matuƙar tasiri a rayuwarmu ta al'adunmu na Hausa inda ya ɓata mana wasu abubuwan. Gaskiya ni mai koya al'ada ce. A kodayaushe ina ganin cewa ci gaba ne al'ada ta samu. To amma akwai abubuwan da aka bari a baya. Kaga irin wannan yanzu ba a zuwa a yi wannan maganganun sai dai ta ji ko a wajen ƙawayenta ko ta ji a wajen abokan karatunta. Ko ta ji kuma ko a irin social media da ake faɗan abubuwa yanzu. Wannan shi ne dalili. To amma yanzu kaga an samu wayewa. Alhamdulillahi yawan ilimin da ya yawa a ƙasar Hausa kamar yadda na gaya maka ni ban yadda al'ada tana lalacewa ba. Al'ada wata aba ce mai rai wacce duk wanda izo ya kawo wani abu sabo kaga ta karɓi sabo ne ta haɗa da nata. Ta karɓi tsoho ta karɓi sabo ta yadda nata ta ɗauke shi. Haka al'ada take. To social media da ta shigo gaskiya ya yi mana tasiri matuƙa da gaskiya a wannan ɓangaren.
Kina ganin kamar rashin ɗaukar irin ko kuma bada irin waɗannan shawarwari na zamantakewar aure yana tasiri wajen raguwar armashin aure ko kuma ƙarkonsa?
Eh yana tasiri gaskiya saboda bata san me za ta tarar ba sai ta je ta tarar. Kuma idan a ce iyaye za su zauna su gaya wa ƴaƴansu gaskiya. Su gaya musu yadda rayuwar aure take wani auren ba zai mutu ba. Misali kamar mu ƴaƴan ƴan boko ƴaƴanmu sun tashi sun ga uwarsu da uwa da uba a gida da direba da mai wanke-wanke da mai shara ba su san tafiyar da suka yi mai tsawo ba suka kawo wannan wajen. Ka fahimci abin da nake nufi? Idan an nuna mata tun asali cewa wannan abin ba lokaci ɗaya yake faruwa ba sai kin yi biyayya wa mijinki sai kin yarda da akwai ɗinsa da babinsa mu ma ba lokaci ɗaya mun taɓa zama talakawa ko mun taɓa zama a gidan haya. Ka fahimci abin da nake nufi? Ko kuma mu ma mun taɓa zama babu. To kaga sai yarinya ta gina akan wannan. Ba zai yi ta ce don ta je gidan miji ba ta ce sai an haɗa ta da mai aiki, an haɗa ta da mai wanke-wanke, an haɗa ta da mai renon yara, ko kuma miji ba zai kawo cefane a leda ba. Kaga yana rage armashin aure. Amma idan muka zaunar da ƴaƴanmu a matsayinmu na iyaye, wanda muke ta kokawar cewa al'ada ta koya wannan, a matsayin mu na iyaye mu zaunar da su mu gaya masa mu gaya musu da akwai da babin aure to kaga za a samu zaman lafiya shi mijin zai ji dadin matar ita ma matar za ta ji dadin zamantakewar aure
amma a ganin ki ta wani bangare ne iyaye ke jin nauyin fada ma ayan su wasu kalmomi idan za su yi aure wanda kuma suna da muhimmanci
to akwai abu kamar guda uku na farko kasan akwai kunya da kawaici a kasar Hausa idan yarinya yar fara ci wata ba za ta ajiye ta gaya mata wannan ba shi yasa take zuwa wajen kanwar uwarta ko aminiyar uwarta ko kuma yayarta ta mata maganganu akan wannan abu na biyu kuma idan yarinyar ba a gaban uwarta girma ba wata kaga ai ta girma a gaban kakanninta ko kuma an dauke ta an kai ta yayi wajen ƴan uwan ubanta daga nan kuma sai aka ci gaba da rubanta har aure izo uwa ta akwai wata kunya da ba za ta iya zauna da yarta ta gaya mata ba abu na uku kuma shine akwai mutuwar aure wata kila yar ba ta rayu da uwar ba ka gane da za ta yi wa yar cikakken bayanin cewa ga yadda rayuwar aure take
amma yanzu a ganin ki kamar waɗanda bangarori ne ya kamata idan za a yi aure ya kamata a fi maida hankali akan su musamman da wasu ke ganin a yanzu in yarinya za ta yi aure kawai an fi maida hankali wajen a samu mata kila maganin mata shikenan kawai an gama da ita sai a tura ta gidan miji
to gaskiya abubuwa da daya ma da ya kamata a yi la'akari da su domin a samu kyakkyawan zamantakewa aure abu na farko sai an gaya mata shi kansa mijin ma waye kuma kullun ina faɗa al'adar mu da addinin mu a cakuɗe suke alhamdulillah al'adar Hausawa da al'adar mu da addinin mu kaga ba wani abu ma ba za ka iya ganewa al'ada bace ko addini ne ba sun riga sun cakuɗe gaba daya to wannan akwai abubuwa da addini yazo da su na aure magana ta tsafta magana ta biyayya ga miji wanda kuma mu ma al'adar mu ta Hausawa tana da shi a cikin sharuɗanta da dokokinta duk da musulunci izo kasar Hausa ya tadda Hausawa da al'adun su da dabi'un su da hanyoyin su na zamantakewa na rayuwa kaga da musulunci izo a jaddadawa yayi ko sai kuma muka karba muka cakuɗa da namu to gaskiya ya kamata a nuna wa yara tsaftar muhalli ta tsaftace muhallinta ta san girman mijinta ta dauko wannan al'adar da ta gani a gidansu Bahaushe na asali da zamantakewa ta Hausa ta asali za ta tarar da yamma za a yi shara za a yi wanke-wanke za a zuba ruwa a buta kafin magarba mahadar magarba idan uba ya shigo kawai buta za a dauko masa uwa ta tsugunna ta ba uba to kaga zamani ya sa duk waɗannan sun kawo kaga biyayya ta yi rauni da mace za ta yi wa mijinta a dinga waiwayawa wannan sannan kuma idan ya zamanto wajen abinci shi ma yadda za ta bashi abinci da na dubban bayar da abinci duk al'adar Hausa tana da su sannan hatta magana da mace za ta yi wa miji shi yasa muke da al'adu irin su tashi da ake irin su dare yaro mai ramadin nan da zaka ga mace tana kwawaici tana kwantar da kai tana jin kunya tana yi wa mijinta ladabi da biyayya to idan aka dawo da waɗannan abubuwa wanda already muna da su a cikin al'adun mu na Hausa idan aka dawo da su gaskiya za a samu zamantakewa mai dadi a rayuwar Hausa
a ganin ki wace irin rawa malamai za su iya takawa wajen ganin an wayar da kan iyaye da masu kansu ma'auratan da ke shirin fuskantar wannan rayuwa
to ai ka riga ka ce malamai duk ko aka ce malamai ai dangin annabawa ko duk da na ce al'adar mu da addinin mu a cakuɗe suke malamai suna iya bakin kokarin su yadda suke fadakarwa a wa'azuzzukan su a radio da television da kuma idan a rage mun kuma iyaye mata mu rage bid'a idan mun zo wajen walimar da za a yi na aure mu dinga fadakar da ƴaƴan mu me za su je su tarar kaga akwai malamai mata to malamai mata maimakon mu dinga ado da su kuma na cewa wancan malama ce kamata yayi a gidan bikin nan a dinga yin nasihohi na aure ƴan mata da suke wajen da auren su bai zo ba kaga za su tsinci wani abu a ciki sannan ita kuma amaryar da za a kai ta ita ma za ta tsinci wani abu a ciki shi ma angon da aka hadu wanda duk da al'adar Bahaushe tana da kunya dabi'an nan ta a zauna a yi biki da miji da mata a waje ɗaya duk ba al'adar mu bace al'ada ce ta Yarbawa al'ada ce ta Turawa wacce ta shigo cikin al'adar mu amma al'ada kamar yadda na gaya maka rayuwa ce tana karɓar canji ba za mu ce ta gurɓace ba
Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Media Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin mu na aminiya.ng ko ta shafukan mu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tun radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau kan mita 93.3. da Freedom Radio akan mita 99.5 a jihar Kano, da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Badege Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1, da Progress Radio akan mita 97.3 a jihar Gombe, da Garkuwa FM a Sokoto akan mita 95.5, da Hadin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri jihar Borno, da Alfajir Radio akan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin daga Laraba ne, inda muke tattaunawa akan darasin da ya kamata a koyar da yarinya kafin aurar da ita. Bari kuma mu ji ta bakin Malama Habibu Muhammad Abdulkadir, wata mai bada shawarwari kan zamantakewa.
Wato abin da yafi dacewa iyaye su kuma yadda hankali wajen baiwa ƴaƴan su shawarwari daga lokacin da suka aka wato masa rana ba wai sai lokacin auren ba shine. Akwai abubuwa da dama waɗanda aka bar jaki ana dokan tanki. Musamman a ƙasar Hausa yanzu an fi mai da hankali idan aka sa wa yarinya rana, an fi mai da hankali a tsumata, a ce gashi a sa mata tsumi ta sha, ba tare da sun bata shawarwarin shin menene zamantakewar auren. Shin aure ibada ne ko kuma sharholiya? Shin akwai high expectation da yara suke tafiya da shi gidajen aurensu? Shine yake janyowa da yawa ake samu irin matsalolin da ake samu a gidajen aure a yau. Ina ma dai a ce iyayen yanzu idan za su aurar da ƴaƴansu, ba laifi bane su gyara ƴaƴa. Wannan ba laifi bane, shi ma wannan wani babi ne na yanayin zamantakewar auren. To sai kuma a zo a ilmantar da su batun auren. Za a ba su ilimi tun daga misali yanayin zamantakewar wannan aure ibada ne, sannan kuma zaka je kayi ibada daga lokacin da ka gyara gidan auren ka, ga sharuwar da zaka yi, ka samar wa kanka farin ciki, ka samar wa mijinka farin ciki, ya samu nutsuwa da kai, saboda zaman rayuwa tsakanin harshe da haƙuri ma ana sabawa. Amma idan akwai wasu dabaru da idan ka same su kana da waɗannan dabarun, to insha Allah komai zai zo maka sauki, sannan kuma gidanka zai zama farfajiyar kwanciyar hankali da jin daɗi da annashuwa, ba farfajiyar tashin hankali da damba da kuma tsana da kamar yanzu yadda muke ganin abubuwa da yawa suna canzawa a gidajen aure. Maimakon yanzu zama kwanciyar hankali, nutsuwa, farin ciki, jin daɗi, soyayya, ƙauna da tausasawa juna, sai zama a tsana ce da gaba. Wannan kan sai ka hada da kike misali da sauransu. Waɗannan abubuwan da suke janyo wa'annan da kike kamar yadda na gaya maka, wannan expectation ɗin nan ne da yara suka sa a zuciyarsu. In sun je za su yi kaza, za su ga kaza, ba za su yi tsammanin kaza ba, ba za su yi tsammanin kaza ba.
A ganin ki kamar me yasa iyaye ke jin nauyin faɗa wa ƴaƴansu wani abun sai dai kila su ta a wurin kawaye.
Da yanayin al'ada, dan ba za a ce addini ba. Baya rasa nasaba da yanayin al'ada, al'adar mutum ta misali nan arewacin Najeriya, yarurrukan da suke arewacin Najeriya akwai wannan kunya, ba za ka iya zaunar da yarinya ki gaya mata ya ke ƴata za ki shiga gidan miji, wannan namiji ne ke kuma mace ce, ga dabarun da za ki yi ki zauna da shi, ga dabarun da za ki yi ki faranta mishi rai, ki janyo hankalinsa, misali in kalamai ne, in yanayin zamantakewar kan auren ce ma gaba ɗaya, ga yadda za ki yi, in nau'in abinci ne, in nau'in kwantar da hankali ne, gidanki ya zama sansanin kwanciyar hankali, ba ya zama gidan damba ba, ba ya zama gidan da za ki tara yara ana shewa ana riri da rara ba. Namiji zai dawo gida yana buƙatar ya samu nutsuwa, ya samu kwanciyar hankali, ya zama irin nan wajen hutunsa ne misali da sauransu. To sai iyaye sun zauna, kuma uwa ita ce wacce take a daidai da za ta zauna ta ilmantar da yarinyarta abin da ba zai taɓa kaucewa a kan ƙwaƙwalwarta ba. Sannan kuma kamar yadda uwa take makarantar farko, to haka yake fa, in ka ɗora ita a kan duk abin da ta ɗora ta a kan yanayin zamantakewar gidan aurenta, to gaskiya bismillahi insha Allah za a samu nasara. Ba mu zama cewa iya mu sai godiya, dama daga nan gaba ake gane zurfin ruwa. Amma daga lokacin da uwa ta ce ita tana jin kunya, sai kaga an fara magana aure ringiɗin-giɗi tun daga farko har ƙarshe ba. Amma uwa ba ta zaunar da ƴaƴarta ta karanta mata ilimin zamantakewar auren ba. Mu'amala tsakaninta da miji kaza da kaza, yanayin magana, yanayin kalamai da sauransu, wannan baya rasa ba nasaba da kunya, sannan kuma kunyar da bata da tasiri da addini,
wannan ita ce kunya da ba ta da wani amfani.
Kina ganin ya kamata a cire wannan kunya kenan kawai a rika mahaifiya ita ce ta fufu a alata ga mai yarta irin waɗannan abubuwa.
Ita ce mafi a ala saboda idan mahaifiya bata gaya mata abin da ya dace ba za ta fita kawaye su gaya mata. Wayannan kawayen muna sa rai in Allah ya taimake ta ta samu kawwa wacce uwata take shiryayya wacce ta shirye da ita akan tafarki. Kaga an dace. To amma kuma ai ba kowace kawa ce take a haka ba. Wata kwandariyar kawa ce wata littafi ma ta karanta. Amma Allah ya kyauta wata a kallace-kallacen nan na kawai ta gani ta ce ki yi kaza ki yi kaza. Ta gani? To in duk uwana ma ta riga ta gaya mata to babu wacce za ta kautar da ita akan irin wannan sannan kuma ta gaya mata take kyawar hanya ba ta mummunan hanya ba.
Shin ta bangaren addini me ya kamata a maida hankali wajen koyawa macin da za ta yi aure? Ga Sheikh Ali Dan Abba.
Da sha'ani na auratayya abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma da girma a cikin addini domin ibada ce mai zaman kanta wanda kuma ibada abinda ake so shine a nemi sani akai. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana fa'alam annahu la ilaha illallah. Ka nemi sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda duk wani abin da za a gina karkashin wannan ne ka san Allah din ka san yanda zaka kadaita shi. Bauta kuma shi yace ayi masa to wannan shine abin da yake na tushe. To kuma kamar yanda shi malami Akhtari yake gaya mana baya halatta ga mutum an ya fa'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmullahi fihi. Mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa. To da yake aiki ne wanda ake samun lada a ciki kuma akai ba daidai ba ana samun zunubi. To wajibi ne kenan kaga a nemi sani a nemi ilimi din. To iyaye yana daga cikin abin da ya zame musu wajibi. Ida tun daga san da aka haife shi ake karantar da shi kuma ake koyar da shi ake tarbiyantar da shi akan ya dabi'antu da kyawawan dabi'u saboda ya gina akan haka tare da cewa akwai abubuwan da yake ma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wannan abun a jikin dan adam yake ga baki daya saboda kamar fitra ce fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha wanda Allah ya gina dan adam akai na wannan tsarin tafiyar wato gudanuwar wasu abubuwa. Misali yanzu kaga abubuwa da yawa na kamar lokacin da mutum balaga za ta zo masa jin sha'awa ko kuma buƙatuwa zuwa ga wannan mace ko kuma mace ta buƙaci namiji to ai kaga ba ma sai an karantar da mutum ba sannan yanda mu'amala za ta gudana ma shi kansa ma ba sai an karantar da mutane ba domin kaga dabbobi ba wanda ya karanta musu ba tsuntsaye ba wanda yake karanta musu ba to kaga wannan fitra ce wanda yake wani abu ne da mutum yake tasowa akai. To amma mu sani cewar saboda kyautatuwar zamantakewar namiji ya san abin da ake bukata shine kiyaye amana kuma ya zama mai hakuri mace ta zamanto mai biyayya da hakuri. To shi yasa wajibi ne bayan wannan karantuwar da za ta yi tana kallon mahaifinta da mahaifiyarta wannan ma karatu ne wanda yake na zahiri to kuma sai kalmomi waɗanda za su dinga fitowa a baki wanda ai za a ambata mata lokacin da za a rubuta ta sannan yana ma da kyau ba wai sai lokacin da za a rubuta ita ne ake ambata mata ki nuna mijinki kauna da soyayya da kuma zaman lafiya da dauriya da hakuri da yafiya da kawar da kai domin shine wannan abin da Allah ya ambaci mata kuma ya ba musu fasalihatu qanitatin waɗanda yake nagartattun mata waɗanda yake masu kankantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala. To wajibin da yake kansu iyaye din kenan ya zamana cewar suna haska masa cewar shi namiji ga yanda yake wani mutum ne wanda yake yana fita yana gugurmuya yana fita yana shan wahala yana fita yana nema to in ya tashi fita ki rubuta shi lafiya ki raka shi ki mutunta masa haka idan ya dawo ki tare shi ki karbe shi hannu biyu ki karbi kayan da yazo da su da haka ki dinga masa kalmomi kar ki masa tusu in dai ba akan saban Allah ba in yazo da saban Allah ne ne ki to saboda haka wannan zaki iya ki amma duk abin da ba saban Allah bane to in yace ki yi ki in yace ki bari ki bari. To a cikin al'ada yana ɗaya daga cikin abin da iyaye yake faɗa sai suke takaita abin ba sa bude shi. To zaka ji koda wajen tsofaffi da yake tura matan za a yi sallama da su za a ce to in yace ki yi to ki tabbata kin yi idan yace ki bari to ki tabbata kin bari. To wanda na daga cikin wannan karatun tsohon karatu ne wanda iyayenmu mata tsofaffi saboda haka suka rike sosai da sosai.
A karama kala kamar me kake ganin bai kamata ana boyewa ba idan za a aurar da yarinya a addinance?
To da yake ka san mu da addini da al'ada muna da kunya kuma kunyan nan ita kanta ita ma ibada ce tsayayya tunda maiki sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana lalle mu zamanto masu kunya ko mai aiki da kunya din. To amma shi Allah baya jin kunya akan wasa wa inna Allah la yastahi min al-haq idan aka ce ga gaskiya ta zo to wannan babu wani koye koye akan ta dan haka sai ai kokarin yanda za a isar da ainihin wato sakon da ake so a isar musamman kaga kan abin da ya shafi dai auratayya ko kuma mu'amala ko ibada ta aure wannan shine yafi nauyi sosai to wannan abin saboda nauyin sa kaga ba kowa ne zai iya fitowa gwaro-gwaro ba wannan yasa a yanzu ake samun makarantu kamar na mata kuma mata ne suke karantarwa kamar yanda ya tabbata lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke zuwa neman fatawa ga Annabi mata saboda haka sukan yi sawajen iyalansa mata sai su isar da wadannan sakonnin to dan kada ya zama na cewar tsakanin namiji da mace kaga wani abun ba zai iya faduwa ba ko akwai nauyi din to amma a tsakanin junan su wadannan da yake mata ne to wannan kaga babu wani haufi akai dan haka za a iya samun wannan fahimta kaga shikenan za a iya zartar da abin da ake bukata domin a zartar nan
to da haka muka zo karshen shirin a yau kada ku manta za ku iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin mu na internet na aminiya.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio ana kuma saurare ta internet a trustradio.com.ng da kuma tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya dan daukar nauyin shirin ko talla a tuntube mu a 081-0557-375 a madadin sauran abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga Media Trust